sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Lahadi 8 ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An ci gaba da barin wuta zuwa dare sa'o'i bayan da mayakan Falasɗinu suka kaddamar da wani gawurtaccen hari na bazata kan Isra'ila jiya Asabar. Mayakan Hamas sun cilla dubban rukoki daga Gaza sannan suka tura mayaka suka kashe tare kuma da kama sojojin Isra'ila da fararen hula. Wannan tsararren harin ya shammaci bangaren bayanan sirri na Isra'ila. Akalla sojojin Isra'ila 250 ne aka kashe, sannan sama da 1000 kuma suka samu raunuka bayan da dimbin Falasɗinawa suka kutsa cikin Isra'ila daga Gaza ta ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa. An kama sojojin Isra'ila da fararen hulan da ba a san adadinsu ba aka kai Gaza, wanda hakan wani al'amari ne mai sarƙaƙiya ga Isra'ila. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren jiragen yaƙi kan Gaza, inda ta kwantar da gine-gine da dama. Jami'an asibitin Falasɗinu sun ce Falasɗinawa aƙalla 200 ne aka kashe, sannan sama da 1,600 kuma suka ji raunuka. A halin da ake ciki kuma, shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya yi gargaɗi jiya Asabar kan abin da ya kira jerin nau'ukan tashe-tashen hankula da ka iya biyo baya, ganin yadda Isra'ila ta mayar da martani da munanan hare-haren jiragen sama bayan da Hamas ta kaddamar da wani mummunan hari kan Isra'ila. El-Sisi ya ce ya samu kiran wayar tarho daga shugaban Faransa Emmanuel Macron, kuma sun tattauna kan abin da ya kira ƙoƙari na bai ɗaya na hana al'amarin daɗa yin muni a zirin Gaza tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa. Dama Masar na da tarihi na zama muhimmiyar mai shiga tsakani wajen sasanta Isra'ila da Falasɗinawa. Sojojin Turkiya sun kashe mayakan Kurdawa 58 a arewacin Siriya a wasu hare-haren da suka kai da dare a wuraren mayakan, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar jiya Asabar, yayin da tashin hankali ke daɗa munana a yankin tun bayan wani harin bam da aka kai a birnin Ankara kusan mako guda da ya gabata. Wannan satin Turkiya ta ce za ta auna duk wani abu mai nasaba da haramtacciyar ƙungiyar mayaka ta PKK da kuma ƙungiyar mayakan Kurdawan Siriya na YPG, bayan da ƙungiyar PKK ta yi ikirarin kai harin bam ɗin na ranar Lahadi a birnin Ankara, wanda ya raunata 'yan sanda biyu ya kuma kashe mahara biyu. Turkiya dai ta ce daga Siriya maharan suka fito. Ministocin harkokin ƙaurar jama'a daga ƙasashen Turai biyar waɗanda suka futa kura da yawan ƙaurar jama'a daga ƙetaren tekun Bahar Rum, wato Cyprus, Girka, Italiya, Malta da Spain, sun yaba da sabuwar yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar Turai EU kan batun ƙaurar jama'a. To amma sun ce akwai buƙatar ƙarin kayan aiki. Ministocin na ƙungiyar Med 5 waɗanda suka haɗu a Thessaloniki na ƙasar Girka shekaran jiya jama'a da kuma jiya Asabar sun yanke shawara mai tsauri kan batun mayar da waɗanda suka ƙetara zuwa ƙasashensu ba bisa ƙa'ida ba zuwa ƙasashensu na asali. Suna masu kafa hujja da cewa muddin Turai ta kasa ɗaukar ƙwararren matakai, to masu tsatsauran ra'ayi za su ɗau nasu matakin. Ministan harkokin ƙaurar jama'a da mafaka na Girka Dimitris Kiridis, wanda ya karbi bakuncin karo na 6 na taron na Med 5 da kuma mataimakin shugaban EU Margaritis Schinas, sun yaba da yadda aka cimma jituwa kan batun. A ƙarshe, sabon makami mai linzamin nan wanda akan cilla zungurunsa daga rami mai iya isa wata nahiyar daga wata, wanda Rasha ke kerawa na gabda kamaluwa, a cewar ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu jiya Asabar, bayan da ya gane wa kansa yadda ake kera makami mai linzamin na Sarmat, wanda ɗaya ne daga cikin makaman Rasha mafiya shahara. Hada wannan makami da bangaren makamai masu linzami na zamani, wanda daga shi ne Rasha za ta kafa rundunar mayakan nukiliya na ƙasa, wani abu ne da ake baiwa fifiko don tabbatar da tsaron ƙasar, abinda aka ruwaito Shoigu na cewa kenan. Kalaman nasa sun yi daidai da salon babatun karfin nukiliya da Rasha ke dadayi a tankiyarta da yammacin duniya sanadiyar yakin Ukraine. Makami mai linzamin na Sarmat, wanda sojojin kawancin NATO ke lakabi da Shedan, an ce akan iya kaddamar da shi cikin kankanin lokaci, wanda don haka na'urar ganowa ba ta ma samun isasshen lokacin bibiyar tashin makaman. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auku a yammacin Afghanistan, inda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 100 da kuma raunata wasu 500. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.3 a ma'auni ta fi aukuwa ne a Zindajan, wata gunduma da ke yankin tsakiyar lardin Herat mai makwabtaka da Iran. Sau biyar aƙalla hucin girgizar ta yi ta jijjiga lardin cikin sa'o'i 5.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Ina wa mai sauraro, barka da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga ƙasar Kamaru, a inda zan haɗa ku da abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan, wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan baƙinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'inmu na yau. Bashir, bismillah.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zaurin VOA. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'inmu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a ƙasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar sauran ƙasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokaradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyar Yaounde na ƙasar Kamaru.
To she kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan ƙasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum, she ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Muntari Hamisu daga birnin Baminda, Kamaru, dan jami'a SDF, shugaban matasa, amma a yanzu organizing secretary na Northwest Region gabaki daya.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum, ko zaka kara mana bayani kan wane ne kai?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Jafaru, ana ce da ni Muhammadu Jafaru, a conseiller regional a yankin Bertuwa. Nake muku sallama da fatan alheri.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na Afrika bakaɗe, musamman ma a ƙasar Cameroon. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na Apurtuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu, aka kama su. Musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partin ta, kuma akwai 'yan farin hula ma dewa da suke nan a Fursuna na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar Cameroon mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasar Cameroon ba yanda za ka yi ka fito ka yi magana gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma basu nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan nawa ra'ayi.
Shehu Usman, wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usman, a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru. Wato mun san cewa tun 1990 Kamaru ta dau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokradiyya. To a matsayin ka na mai tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Adam, in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya. Shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya ba. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa, me ƙasa ta amfana, wani irin ci gaba ƙasa ka samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya. Yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiyya, sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan kasan. Da dai akwai wasu bangarorin da ɗan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran ƙasar da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma ka fuskan demokradiyya, lokacin da tsohon marigayi shugaban ƙasa Ahmadu Ayijo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da ƙasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama aƙalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda Kamaru za ta dauka na ta na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar Kamaru, indai magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne, ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai ba ga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zaɓe? An san cewa a ƙasar Kamaru ba aƙalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7 akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya
Alhaji Bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar Kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi John Fundi mafi wasu alkaluman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabin amma gudun tarzoma yace shi bai zai yaki koko bai zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowani dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani zaka bar kasan shi wannan demokradiyyar shi ya kawo mana wannan sace sace mutum she kwashi makudan kudi in aka yi magana she ce yana da lauya ai demokradiyyar bata dare bata bada dama ba a'a she an yi bincike a'a she an yi kaza a'a kai wani ma ya iya kwasan kudin ya je yayi tai wa jam'iyyar shugaban kasa hidima kaga wannan ya samu ne kaman wata wani kaman makari dai abinda zai iya kare shi daga tuhuma koko daga kamu to illan demokradiyyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su da demokradiyyan su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke annan Russia ka san irin demokradiyyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyyan ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas
to bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can ba min da malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990
demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa yayi sai fadi abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda ayi gyara to amma kasa yau ba dama mutum ya fito yayi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya anan yana nawa ta wajen zabe mun duba hukumar zabe shugaban kasa shike zabe wanda suke zama a hukumar zabe kuma idan sun hausu ba abinda suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zabe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zabe akwai dan sanji kam a wajen maganar zabe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zabe ne a kasan Kamaru da wahala domin muna ganin yanda zaben yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a kasan Kamaru in muka duba gabanin a haɗe kasashen biyu wato West Cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1959 akwai su KNDP na su NDRA da su Foncha da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyyan kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi
to Alhaji Muhammadu Jafaru duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa anan menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu
dangane da batun demokradiyya a cikin kasar Kamaru babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin kasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afrika dai Kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi yankin addininsa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka san. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
To malam Babanga, baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewa kuma ƴan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da ya faru da kuke gani kaman babu ci gaba.
Da waɗannan bayanai na Muhammad Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu dora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce taku Madina Dauda nake cewa mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, kuma na tare da ni wani bawan Allah za mu tattauna da shi game da abin da ya kawo sa a kasar Burkina Faso. Ranka dade, ko ka faɗi mana sunanka, shekaran da kai ƙaura, to daga ina kake ne kai ƙaura zuwa Burkina Faso?
Na farko dai sunana Alayhi Salihu Abdulsalam Gada ne, mutanen Niger ne, Niger a can wani gari da ake kira Katoriya cikin yankin Malbaza. Na zo a Burkina Faso a shekara ta 1988 zuwa na farko kenan. Mun taho muna sai da 'yan kayayyaki, sai da muna koma gida mai noma kuma mu dawo a shekara ta 1991.
Ka ce kuna sayar da sayarwa, wasu abubuwa ne kuke sayar da sayarwansu, sa'an nan me ya ingiza ka ma ka taso daga kasar Niger zuwa nan Burkina Faso?
Na'am, abinda ya isa na taso daga Niger zakuwa nan kasuwanci. Mun zo ne muna saye da saida kayan mata na kwalliya, yan kunnai da sauransu, da abin da ake ce ma kayan kwalliya na mata su muke saye muna saidawa. To har dai shekara, lokacin da muna zuwa mai wata biyu uku hudu mu koma, yan an ƙari kino ma kuma dawo. To har ya zama a shekara 1991, lokacin da na kawo iyalina mun kasa muna gaba ɗaya. Zama ya kama madai za a ce anan cikin Burkina Faso, Wagadugu Burkina Faso.
Nisa, tun daga wannan lokaci ka sauya sana'ar da kake, ko dai ita sayar da kayan ado da kwalliya na mata ɗin kake ciki har yanzu?
A halin yanzu mun tsaya huta, yare da yake yi, yare su da yake biyan wannan hanya da suke yi, habbasa yanzu wannan kayan su suke saidawa.
Ina son ka koro mini, kai dai Bahaushe ne na jamhuriyar Nijar, kuma ka sauya masukuni zuwa nan birnin Wagadugu. Bayan shekara 1991 da ka iso da iyalinka nan, shin kana samun dama kana komawa gida? Don saboda ka ce daga gida kuma akwai tannoma da kuke yi daga wurin, kana komawa ko dai gaba daya da ka iso nan tun wannan lokaci baka sake komawa gida ba?
A gaskiya wancan lokacin muna koma mai noma, lokacin noma ya kama mu zo mai noma mu dawo. To yanzu dai kan gaskiya ba mu koma gida, zama ya kama muna dindindin sai dai wanda Allah ya yi insha Allah.
Za kana tuntuma yan gida ko
a gida ko da yaushe muna magana da mutanen gida wannan lokacin na na WhatsApp da ya samu kullun ana magana da mutanen gida Allah ba shakka kullun ana magana da mutanen gida.
Ko shin zaka ka nuna mana zaman ka anan a matsayinka na malam Bahaushe akwai wasu ƙalubale da ka fuskanta sa'annan wasu irin matakai ne ka dauka har Allah subhanahu wataala yayi maka wannan wato matsala.
Hakika ƙalubale ga ɗa na miji matahi ba za a rasa su ba, za a ji daɗin tahiya kuma za a rasa rashin daɗi ba. Mun gamu da cikas kala-kala bisa ga harkar mata kasuwanci. Yanzu ma a cikin wannan lokacin da muke ciki muna cikin jaraba saboda kasuwanmu ta sankan yari ta ƙone, kayan mu duka ba da sun ƙone. Idan haka nan ciwon nan za a ce cikas ɗin da muka gamu da shi. Kamar yadda ce mu ƴan Nijar ne, kaga a can Nijar ɗin a halin da ake ciki yanzu ana cikin takunkumi. Nan Burkina da dama takunkumin ba bai inganci ba kamar yadda suke a can Nijar, amma dai ana shan wahala.
Ya tsakanin ku Hausawa da suka hada da na jamhuriyar Nijar, na tarayyar Najeriya, na Ghana, na Kamaru da dai sauransu, ya tsakanin ku da hukumomi yake, ku da kuka yi kaura daga kasashen ku zuwa nan Burkina Faso?
A zaman mu tsakanin mu da sai in ce muna ma Allah godiya a tsakanin Bahaushen Najeriya da na Nijar da na Kamaru da na Ghana, zaman lahiya ake, babu wani tashin hankali tsakanin mu. To game da hukuma kuma, kuma hukuma a kasar nan bamu da matsala da ita, bamu da matsala da hukuma kasar. In kaga dai bako an kai shi hukuma to shi yayi ya.
Ko kana tunanin shin ka iya komawa jamhuriyar Nijar ko ka gaba daya zama dindindin kenan ba za a koma ba?
A'a, mutum bai ce zai koma gidansu inda aka yanka cibiyar shi, ba za ka ce haka ba. Muna nan dai sai da yadda Allah ya damu. In Allah ya kadar muna son koma, in Allah ya ba mu halin koma insha Allah.
Yanzu iyali nawa ka tara daga nan?
Iyali na dama dai matata a gida ce, gida ni auro ta mun ga zonan, muna da yara guda hudu, su ma namiji biyu mace biyu, namiji guda ya aure, mace guda ta ya aure, sauran yara biyu mace da namiji su ba su aure ba.
Shi makaranta ba wane ne zai duba ni, wane ne zai kula da ni, na tambayanka baba, na tambaya hey, na tambayanka wayo, na tambaya cewa da za ka yi security, na tambayanka baba, na tambaya hey, na tambayanka wayo, na tambaya hey, 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 oh. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi daga infinity, kana nufin cewa da za ka yi security, na tambayanka baba, na tambaya hey, na tambayanka wayo, na tambaya hey, 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 oh. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi ba, uban na da yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba, aure yake tari da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa, uban yin muku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa, uban yin muku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa, yau na shakiya da taba baba ne, dani nan ban tsaya baba ne, nan na so da baba ne, nayi kwace da tsaka baba ne.
kama dalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.